بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 28 ga watan Rabiul Awwal Hijra Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 17 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2017. Wannan shine majalisi na 22 cikin jeren giyar karatukan littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahimahullah. Malam Zainuddin al-Iraqi yace naqlul hadisi min al-kutubi al-mu'tamada, bayan da ya gama mana bayani akan wato masail da suke da alaka da sahihul bukhari da muslim da intiqadat wadanda wasu malamai suka yi kokarin wajjahawa zuwa ga daidaiwar hadisai a cikin as-sahihan, muka ji ɗan bayanai takaitattu game da haka. Sai yace naqlul hadisi min al-kutubi al-mu'tamada, ka'idar ciro hadisai daga littattafai waɗanda suke al-mu'tamada, ababan dogara. Wa akhdhu matnin min kitabin li'amal aw ihtijajin haythu saagha qad ja'al 'ardan lahu 'ala usulin yushtarat. Wa qala Yahya an-Nawawi aslin faqat. قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه اجماع. يتي واخذ متن دوكو حديثي متني من كتاب daga wani littafi, kamar a ce zaka dauko wani hadisi daga cikin Bukhari ko Muslim ko daya daga cikin Sunan al-Arba'a ko wani su ko a cikin Musnad al-Imam Ahmad ko Mu'jam at-Tabarani ko Muwatta'at ko Mashikhat ko Ajza ko dai duk wani littafi wanda ke ruwaito hadisai da isnadi. Sai kaga hadisin kana da bukata izuwa gare shi, zaka ciro shi ka kawo shi cikin wata mas'ala. Yace li amal, kana so kai aiki da hadisin, aw ihtijaj ko ka kafa hujja da shi ka fade shi a cikin wani karatunka ko bayani ko hudubar juma'a ko littafi ko bincike ko nazari ko tattaunawa ko ma menene. Haythu saga, a inda kaga ya dace ka dauko shi. Qad ja'al al-Imam Ibn Salah ya sanya sharadi, 'ardan lahu ala usuli yushtarat, cewa sharadi ne idan kaga hadisi a cikin littafin Sahihul Bukhari, idan zaka dauko shi to ba zaka dauko shi kawai haka nan ka ci gaba da amfani da shi ba, sai ka gwada da littattafan riwayar Bukhari kala daban-daban. Haka hadisin yake, ko mun gane ma'ana, sai ka duba riwayar Karima, riwayar Firabri, riwayar Wani, duk haka suka zo da shi da wannan siga. A cikin Muwatta sai ka duba riwayar Wani, riwayar Muhammad Ibn Hassan al-Shaybani, riwayar Shafi'i, riwayar ainihin al-Layth, riwayar ta shahara wannan ta Yahya ibn Yahya al-Layth al-Andalusi, duk sai ka dudduba ka tabbatar kai keke da keken gwadawa. Ma'ana karka dogara kawai da riwaya guda daya wajen ciro hadisi daga littafi, abin da yake cewa kenan. Inji Ibn Salah wa qala Yahya an-Nawawi, malam Yahya Ibn Shafin an-Nawawi rahimahullahu, shi kuma yace aslin faqat, a adi gwada da asali guda daya, ba sai ka gwada da dukkanin wato riwayoyin ba. Abinda Malam Yahya yake cewa shi an-Nawawi a bisa harshen zamani shine ka samu nuska mu'tamada, ya zama ka dogara da nuska mu'tamada. Wannan kuma shine zance mafi kyau, shine zance mafi inganci. Da kaga din da malaman hadisi suke da waɗanda suke da sagi da malaman hadisi ba sa karban kowace nuska ta littafi, dole sai nuskar ta zama a ilmance ta cika sharuɗa da za a iya dogara da ita, inganci da tahqiqi da tabbacin nisba izuwa ga wanda aka ce ya buga ta, da kuma reputation mai kyau na kamfanin buga littafin da sauran dai abubuwan da ake duba izuwa gare su kafin a dogara ga nuska. To wannan ana itimad ne da magana Imam Nawawi da ire-irensa cewa wajibi ne idan zaka yi amfani da littafi dan karantawa ko dan ciro maganganu daga cikin sa ko dan wani abu makamancin haka ya zama cewa ka dogara da wanda yake mu'tamad aslin mu'tamad shi abin da yake cewa an kana da naka kofa to sai ka je ka ainihin wato idan kana da naka kofin zaka je ka gwama shi da wani da asali to kaga a zamanance abinda haka yake nufi ya zama ka dogara da asali wanda yake abin dogara dama wanda yake asali ne mai kyau abin dogara ma'ana bugu mai kyau kamfani mai kyau tahqiqi wanda yake tahqiqi mai kyau madaba'a sananniya wanda aka santa da itina'i da ilimi da yi masa hidima ba madaba'a wanda aka santa da kasuwanci da neman riba ko kuma kawai buga duk abin da ya samu ko kuma wanda ake yayi ba shine yace wa qala yahya an-nawawi aslin faqat al-imamu yahya ibn sharaf an-nawawi yace aslin faqat dole ne kawai a dogara abinda ya kamata kawai shine a dogara da asali wannan maganganun da ibnu salahi yake yana yin su ne a matsayin reshe ga maganar sa da muka ji a baya dangane da hukuncin da ya bayar akan rashin samuwar a mujtahidai rashin yuwar samuwar mujtahidai da kuma cewa dole ne a hakura da tasihi ko wani abu tunda babu mujtahidai akan wannan abin nan din ya gina wannan cewa hatta hadisai bai yuwa ka dauko su kawai haka nan daga littafi sai an yi wannan gwaje-gwaje qultu ni ko malam az-zainuddin az-zainul iraqi sai nace wal ibn khairin imtina yace shi kuma malam ibnu khair ga yana kasa yake cewa sunan shi abubakar muhammad bin khair bin umar al-amawi haka ake karantawa da al-amawi ba nisba ce zuwa ga banu umayya ba al-ishbili mutumin ishbiliya sabiya kenan a kasar spain wanda ya rasu jihar shekara 1575 rahmatullah yace ka duba magana ta sa a cikin fihirarsa fihirarsa tihi to wannan malamin ibnu khairin baba malamin hadisi ne malamin qur'ani sananne kanin mahaifiyar malam as-suhaili ne miltafin ar-raudul unuf nasira din nan kanin mahaifiyar shi wannan kanin mahaifiyar wancan ne mutumin mutanen andalus ne gabaɗayan su shi kuma sai ya ce imtina'u an hana shi kuma ya hakaito ijma'i game da hana ciro hadisi daga littafin da baka da riwayar sa cewa duk littafin da zaka ce annabi ya ce to ya zama kana da isnadi har zuwa ga annabin nan baka yi saka ka ce a cikin bukhari ba to wannan magana da ya faɗa malamai sun mishi raddi raddin farko da aka mai cewa da ya kafa hujja da cewa ya annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqado minan nari aka ce to wannan hadisi yana cikin bukhari kuma shi ma an lissafa an duba bai da isnadi na riwayar bukhari which means ya faɗa abin da ya hana kenan kuma gari ya kafa hujja da hadisin da bai da isnadi zuwa ga annabi game da shi ci da aka magana shi ta rushe tun farko akwai dalilai da suke tabbatar da yuwar mutum ya nakalto hadisai daga littafin da bai da isnadi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam gare shi inda ya tabbata littafin sananne na farko tukunna shine irin waɗannan hadisan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina shauƙin ganin ƴan uwana ce suwaye ƴan uwanka mu ba ƴan uwanka bane ce a ku sahabbaina ne ƴan uwana sune mutanen da za su zo a bayana su samu qur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi tsakanin bango da bango su imani da shi ma'ana yanzu duk qur'anin da muke karantawa ba da isnadi muke samu shi mun same shi ne an riga an gama zuba shi a cikin takaddu an tara shi wuri guda da bangon shi wijada kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya sawwaba yuwar karɓar wujada har ma yayi yabo ga masu wannan aikin sannan wasiqun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga ƙasashe da garuruwa da shi da sauran halifofinsa waɗanda suka kai saƙonnin addinin musulunci za mu iya ɗauka cewa shi wanda ya kai saƙon ga sarkin to sarkin yana da isnadi amma sauran mutanen garin da suka aishi musulunci ba mu tabbacin ne isnadin su game da kowa kawai zai ji labari ne a gari to zaka idan labari ya zama sananne wanda yake ya kai haddu tawatur ko shuhura to ana karbar sa koda bai da isnadi muji wannan to labari ya tabbata cewa Bukhari littafin sahihi dinsa nashi kuma an yi wannan malamin kuma ga wanda suka ruwaito ga wanda suka karanta ga wanda suka yi sharhi amma mu yanzu da muke rayuwa ba mu da wannan isnadin to rashin wannan isnadin daga kaina ko ni ko kai dai dai wa har zuwa kan Bukhari ko zuwa kan Abu Dauda ko zuwa kan Ibn Abi Shayba bai hana mu yin hujja da abin da ke ciki tunda abin da ke cikin ya tabbata nasu kamar yadda ba yadda za a hana mu hujja a hana mu kafa hujja da abin da ke cikin alqur'ani dan mu dai dai wa ba mu da isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da qur'ani ko mun gani saboda abin da ya riga ya zama tabbas babu ainihin kokonto a cikin sa to da haka zaka iya hujja da shi shi yasa in aka samu sabon littafi ko sabuwar nuska da gaskin aikin da ake yi shine ayi kokarin tabbatar da dangantakar ta zuwa ga malamin da aka ce an danganta shi zuwa gare shi mun ji a wannan mukaddimar yadda masu tahqiqin nan suka yi kokarin tabbatar mana da danganta wannan nuska zuwa ga malam Zainul Iraqi ta hanyar cewa gashi daliban shi sun bada labari gashi ma yayi mata sharhi shi ma ya ambace ta a wani waje wanda suka zo a bayan zamanin da ya rayu su ma sun ce sun san littafin sun ji labarin shi mutanen da suka yi tarihi su ma sun bada labarin kaga wannan dalilai ne akan tabbatar da tarihin cewa an yi wani mutum mai suna Zainuddin Iraqi malami ne na hadisi kuma ya rubuce kuma daga ciki akwai wannan littafin amma yanzu mu da muke kan littafin ba mu da isnadi zuwa gare shi ko mun gani saboda zamanin isnadi yayi inqirab yanzu dogaro ba akan isnadoji bane a akan wasu abubuwa ne da suka tsaya a matsayin wancan yanayi to da haka babu hujja a cikin cewa idan zaka karanta littafi ko zaka yi hujja da shi ko zaka dauko wata magana a cikin sa sai ya tabbata keke da keke kana da isnadi zuwa ga malam domin hakan abu ne wanda yake muta'azzir ko kuma mustahil a yanzu da muke rayuwa a zamanin da suka dan gabata kadan shekara 500-600 baya ana iya samu wannan ko shekara 400 makamantan su amma zaka isnadojin suna da tsawo kwarai kuma suna da matsaloli ma kamar malamai irin su Ibn Hajar din irin su Zahabi kafin su Ibn Hajar da makamantan su zaka ga suna da isnadoji na riwayoyi da dama na abin da suke fada ko suke karantawa ko suke nakaltowa tun daga kan hadisai hatta ma kissoshi da labaran da suke kufowa amma zaka ga isnadojin suna cike da abin nan matsaloli da sauransu ta yadda in an ce za a dogara da isnadojin to kuma da dama daga cikin maganganun za a karkatu zuwa ga raunata su kenan in an ce za a dogara da isnadojin abu ka'ida keke da keke ta takhriji da jarhu wa ta'dil to za a raunata wadannan isnadojin wabitali kuma za a raunata wadannan maganganun ina fata mun gane wannan to amsa akan wata magana da Malam Nuru ya tambaya ga shirin nan game da Habila da Kabila ire-iren waɗannan abubuwan da suka faru a cikin tarihi an san su sun faru wasun su tun kafin ma Qur'ani ya sauka mutane suna da labarin su fil jumla irin malikatu saba irin ashabul kafi irin wannan kisa ta abin nan ƴaƴan annabi Adam da makamantan su irin su abin nan Alexandra al-Makdoni da dai labarai iri daban-daban wanda mu ba misali in ka dauka a nan local tradition din mu muna da labarai ire-iren waɗannan na su irin su Yunfa su sarkin Kano Aliyu Yaji su Mai Idris Aluma ga sunan sarakuna da jarumai da gwaraza da waɗanda aka ji labarin su labari ne wanda yake ba shi da isnadi tabbatacce amma kuma baka iya katsayin kore shi saboda an gaji labarin kuma an wayi gari an ga burbushin abin da ya faru fatilka buyutuhum lam tuskan min ba'di wa innakum latamuruna alaihim muslimin wa billayl ga sunan qur'ani ya ambaci ire-iren waɗannan ashabul kafi har an taba gano ina ne garin da suke wanda yana cikin kasar Yaman har zamanin Muawiya yana halifa ya taba kokarin zuwa wurin gugguwa ta tashi ta hana su isa wajen duk wannan yana cikin tarihi da sauransu to abinda ba za ka yanke yaqinan ba shine ka ce yaqini ne kamar yadda qur'ani yake yaqini sunayensu siffofinsu da tafasil na abun da ya faru amma kuma baka iya kore shi kaka ce ƙarya ne ko mun gani baka iya kore shi kaka ce ƙarya ne ba sunan su bane ƙarya ne ba garin bane ƙarya ne ba kaza bane ba za ka iya kore wannan batun da abun ya ya tabbata a tarihanci sannan kuma kar mu manta dama waɗannan maganganun da sunayen da abubuwan ba sa zama wata hujja ta ƙara wata shari'a ko rage wani abu a cikin ibada ko tsara shi fudulul abin nan ne dama shi tarihi abin da suke cewa wanda ya bar shi ya bar ilimi mai yawa wanda ya dauke shi kuma ya dau hayaniya mai yawa a cikin shi akwai ilimi sannan kuma akwai abin da yake ba ilimi ba wato irin wannan hayaniyar shi sa dole wajen bada labarin wannan abubuwan sai an tantance to kaza fa ga iya abin da Qur'ani ya fara misali kamar yanzu malikatu saba wannan sarauniya an san tarihinta a duniya sanda ta yi shugabanci an ji labarinta saboda izzan mulkinta da ƙawanya da take da shi an san ta yi zamani ɗaya da annabi Sulaimana sun yi murasala har ƙarshe sun yi alaƙa hatta musulunta kuma an san a tarihance sunanta mulkisu amma Qur'ani bai ambaci wannan ba to baka iya kaita kace to ba sunanta bane baka iya kuma jazmi kace to kamar yadda Qur'ani ya ambaci kissa haka ga yadda kissa take gaskiya haka kuma sunan yake gaskiya ta yi sunan ya samu tahrifi ko wani abu makamancin haka amma bai yiwa ya samu wannan shaharar kuma ya zama ba gaskiya bane kaman su su ashabul kafi su sunan su da aka ringa fada su muslimaniyo su andrinias wane ne wasu dogayen sunaye ne irin na yahudu na da irin nasu na greek kaga in ka je karanta ko da suke ibnu kathir ya kawo sunayen da sabanonin da aka yi da shi da duk sauran malaman tafsiri ko wanda suke bayani akan kisoshi ko labarai zaka ga su kawo sunayen da labaran da suke to kaga anan alal akal ka samu fuskar cewa akwai itirabi tunda iya adadin mutanen da aka fada ga sabani game da sunayen su sabanin misali ita malikatu saba sunan kwaya ɗaya ne ko ina Bilkisu ake fada to haka Habila da Qabila an san labarin ya shahara ana gadan shi to amma ka'idar labari yau da gobe yana na so ya canza ko a rage ko a ƙara to wannan kuma na iya shafan dukkan gabobin shi ma'ana kissar ko sunayen ko garin ko waƙiyar ko yanayin abun ko fasarar da ake masa ko ta fuskar da mutane suke kallon shi tana iya canzawa sakamakon canjin yanayi ko sakamakon irin orientation din mutumin da ke bada labarin ko makamancin haka don haka a takaice jama'a ba a iya ƙaryata wasu abubuwa irin wannan ƙaryatawa ba kuma ka iya tabbatar da su cikakkiyar tabbatarwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusaddiqu bani isra'ila wala tukadzibu kar ku ƙaryata su kar ku gasgata su saboda cikin abin da suke faɗa akwai abin da ya tabbata gaskiya ne don ka ƙaryata su sai ka tafi zuwa ga ƙaryata gaskiya akwai abin da suke faɗa ƙarya ne idan ka gasgata su sai ka zama ka gasgata ƙarya to da ka sai ka tsaya tsaka-tsaki komai a yi shi da gwargwadon abin da ka'idar ilimi ta hukunta na karɓarsa ko rashin karɓarsa wallahu ta'ala a'lam to da haka shi malam al-hafiz ibnu khairin al-muqri abubakrin al-ishbili sai malamai suka mai mishi da martani cewa to ai kai ma da kai hujja da hadisin bukhari kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni bi hadithin kaza 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 zai zama dan wuta idan ya ƙarya to kai ma baka da isnadi zuwa ga wannan ta fuskar wannan hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan baka da hujjar hana mutane mu'amalanta hadisai wai sai hadisan da mutanen suke da isnadi zuwa gare su wannan kenan sai malam ya ce to ya gama da magana akan al-qismul awwal min aqsamil hadith dukkan waɗannan baitoci 49 banda muqaddimar da yayi har zuwa wannan lambar baiti na 49 yana magana ne akan as-sahih shine al-qismul awwal tunda kan ta'rifi da wuraren da ake samun shi da littafan da ake samun shi da yadda ake fahimtar sa da matsayinsa game da aiki da sauransu sai kuma yace al-qismus thani al-hasan wal-hasanul ma'rufu makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bidhaka had hamdun wa qala at-tirmidhi ma salim faƙada tirmidhi yu ma salim minash shuzuzi ma arawin matuhi bikadhibin wa lam yakun fardan warad qultu wa kad hassana ba'da man fard yace wal hasan abinda ake cewa hadisi hasan hadisi hasan yana daga cikin mahallul bahth a cikin ilimin mustala wanda har yanzu ba a gama tantance mahalli bincike akan sa ba kamar da al-imam az-zahabi rahimahullahu yake fada a cikin al-muqidha ya hakaito daga wasu malamai kuma shi ma ya tabbatar da maganar daga malamai irin su Ibn Daqiqin al-Aid zabi yake cewa shi ya riga ya yanke tsammani ya samu kunuti ya yanke tsammani daga samun bayani tabbatacce akan ma'anar hadisi hasan haka zabi ya fada cikin muqidha yace ya riga ya cire rai da samun wannan saboda ya bincika ya ga maganganun malamai suna dukan juna suna karo da juna wannan ya faru ne tukuna saboda ta farko hasanul alhadisul hasan da shi da hadisul sahih duka abu daya ne ta fuskar karban su duka hadisi ne makbul da kuma ta fuskar aiki da su da ta fuskar sharuɗan da aka kafa wajen samun hadisi ya tabbata inda kawai ake samun ragowa a asalin abin da ake cewa hasan shine ya zama hadda da itqanin masu riwayar shi ko wani daga cikin masu riwayar shi ya gaza kadan daga matakin sahihi muji wannan ana so a samu kowanne mai sahihi ya zama 100 bisa 100 hadda to aka samu ne mai 80 ko mai 70 ko mai 60 bisa 100 to ya zama ya yi kasa kenan sai a ce sunan shi hasan ko to kuma sai ya zamana an samu malamai suna hassana hadithan da basu kai wannan matakin ba ko kuma hadisan da ke kan wannan matakin suna ce musu sahihi kai tsaye to wannan sai ya ruda tunanin sai ya ruda ainihin ta'arifin sai zama har akwai hadisai ma waɗanda asalin su da'ifai ne wata rana kawai sai a harada sai a ce musu hasan irin da ake cewa hasanun fi shawahid hasanun fil mutaba'at hasanun insha Allah da ire-iren waɗannan istisna'at din da ake sai zama in an kalle shi a zahiri sai a ga da'ifi ne in kana karanta takhrijat na malamai irin kamar a cikin al-Badr al-Tali' abuna al-Badr al-Munir na Ibn al-Mulaqqin ko da tafan talkhis al-Habir na Ibn Hajar al-Asqalani ko Nasb ar-Raya ta az-Zayli'i ko da tafan al-Mughni an Haml al-Asfar na shi Zain al-Iraqi wa Zain al-Iraqi ko da tafan littafin Albani siyar al-Abin silsila sahiha kuma kamar tun suka ji ya ce sun ce hasan haza hadisun hasanun amma kuma da sun fara magana isnadin shi sai sun ce rijaluhu kaza kaza muwaththiquna ko siqatun ko kaza sisti illa fulan sai ka ji kuma fulan din nan an ce mai rauni amma kuma an hasana za a yi kanikancin da za a shiga a fita kenan kafin a ce hasan da haka sai zama na kenan abinda zaka iya fahimta shine hadisi hasan yana da maratib akwai hadisi hasan wanda yake a'ala daraja akwai hadisi hasan wanda yake adana daraja sannan kuma tsakankanin su akwai wasu darajat kamar yadda ka san pass mark misali a jarabawa aka ce daga 40 ko 50 amma kafin a ce mutum ya samu imtiyaz distinction to sai in yana can sama ko to ka cire ɗan imtiyaz masu 80 ko 90 ko 70 ko nawa ne ma to daga ƙasa da su mu ɗauka daga 69 zuwa 50 duka sunan shi darajatul najah amma wanda ya ci 50 binnan din sa najahin sa bai kai karfin wanda ya ci 60 ba ina jin zamu yi fahimtar wannan ko amma dukan su suna cikin karafka ɗaya ne hala dukan su a ce C ne ko dukan su a ce jayyid ne ko jayyid jiddan amma in aka zo tantancewa wani na dan sama da wani na dan sama da wani haka ne to irin wannan shine yake faruwa da ta'arifi na hadisi hasan da haka zaka ji ko anan zai kawo mana maganganu wanda suke kala daban-daban yace wal hasanul ma'rufu makhrajan hadisi hasan shine hadisin da aka san makharajin sa mafitar sa abinda yake nufi da sanin mafitar sa ya zama an san cewa wannan hadisi na kasar Sham ne ko na kasar Iraki ne ko na kasar Hijaz ne ko Misra ce hadisin ne Shamiyyun ko Iraqiyyun ko Hijaziyyun ko Misriyyun ko kuma kaman haka makharaj na gari makharaj na makaranta a ce an san hadisin na makarantar Sufyan al-Thauri ne Sufyan ibn Uyayna ne makarantar Maliku ne makarantar Abdullahi dan Mubarak ne makarantar Wani ne makharajan ta fuskar makaranta kenan ko makhrajan ta fuskar me riwaya an san cewa duk inda aka zagaya aka zagayo wannan hadisin yana tikewa ne akan wani daga cikin tabi'ai ko atba'u tabi'in ko manduna duk wani a cikin makharaj sannan kuma makhrajan ya zama duk mazajin har ila yau kamar yadda zai ambata anan mazajin su zama sanannu ne da an ambace su an san su a matsayin waɗannan ana jin labarin su a matsayin malamai masu karantawa waɗannan an san su mutanen gari kaza ne an san malaman su an san ɗaliban su kamar yanzu misali a nan Najeriya da zaran an ambaci sunan wani mutum wanda aka sani a matsayin dan siyasa duk wanda suke harkar siyasa sun san shi to kaga an san makharajin magana za a ce wane ne dan jam'iyya kaza ne wane ne gwamnan kaza ne wane ne dan adawa kaza ne amma ran da aka ambaci wani wanda ba a sani ba sai an ce wai waye wannan a wannan ba san shi ba a siyasa kaga makhrajul kalamihi ghayr ma'ruf haka a cikin malamai duk muryar da aka ji an san muryar wane ne haka a cikin abin nan attajirai to haka abin yake a duniyar hadisi ma duk wani malamin da yake riwaya hadisi su malaman da suke malaman hadisi na gaske sun san shi sun san sunan shi sun san garin su sun san yaushe aka haife shi yaushe ya mutu a ina aka haife shi a ina ya mutu su waye malaman shi su waye ɗaliban shi menene siffar shi ko halin shi ko ɗabi'arsa ko hukuncin sa sun sani idan ba su sani ba suna da yadda suke sannafa shi sai a ce wannan majhuli ne ba a san shi ba to wajibi ne ya zama malami an san shi kuma sanin ya zama sani na ilimi wanda su malaman suka mai galibi mu nan kasashen saboda yawanci ba a cika karanta tafi masu isnadi ba shi sa har yanzu ba a gushe ba sunayen rijal suna da gurba suna matsayin baki a cikin masame dinmu amma ko anan din in ka dauki misali matnonin hadisai da ake hulɗa da su inda ka je inda ake makaranta ake karatu aka san abin da ake zai wuya a ce misali ka zauna za ka yi wa'azi ko za ka karantar ka ja hadisi 1 2 3 4 5 a ce da hadisin da kake ja ba wani taba jin su a wajen sun zama gara'ib ke kuma gani dole za a ce ya an taba jin su ana da labarin su haka ne ko in dai wurin ausat ne na 'yan makaranta ausat ne na ɗalibai ko na malamai ko na masu yin wannan harka masu bincike dole za a samu wani wanda yake da labarin ire-iren waɗannan hadisan to kaga makhraj ma'ruf ina fata mun gane wannan to haka ake hukunta abu na farko ya zama wato makharajin hadisan sananne ne ta fuskar gari ta fuskar makaranta ta fuskar mutanen da makamantansu ishtaharat rijaluhu bidhaka had yace mazajan kuma shahararru ne a wajen koyo da koyar da hadisi bidhaka hadda hamdun da haka malam hamdu yayi ta'arifin sa malam hamdu gashi nan kamar da ya fara a kasa shine abu sulaiman hamd bin muhammad bin ibrahim al-khattabi al-busti malam abu sulaiman al-khattabi din nan babban bijimin malamin nan daga cikin malaman hadisi wanda ya rasu a karni na 4 shekara ta 388 Allah ya gafarta mishi Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ka sani mai littafin Ma'alimus Sunan mai littafin ainihin Sha'anud Du'a mai littafin littafai da dama ga sunan da yawa babban malami ne daga cikin manyan malaman hadisi Ma'alimus Sunan littafin shi sharhin Abu Dawud ko akwai kuma littafai dai haka kala daban-daban Sha'anud Du'a wanda ya akan falala addu'a da makamantansu babban malami ne babban malamin hadisi ne da fiqhu da usulu garin su daya da al-imamu Ibn Hibbana Bust shine garin su al-Busti rahimahullah to shine ya bada wannan ta'arifin yace sai an samu al-ma'ruf makhrajan wa qad ishtaharat rijalu wa qala at-Tirmidhi ma salim min ash-shudhudhi ma'rawin matuhim al-imamu Abu عيسى محمد ابن عيسى الترمذي العلامة الضرير مالا الترمذي من السنن رحمه الله شيكم يتشي ما سلم من الشذوذ ما أراو متهم هكا يفرع تكي كتاب العلل تنكر شلتا فنشنا السنن ليذو ينا تتونا وأكم مسائل لسكي دا علاقة دا أينهم واتو مصطلح الحديث دا جره والتعديل دا علل أكر شلتا فنشنا as-sunan wannan al-ilal as-saghir to anan ne yake cewa hadisi hasan shine hadisin da ya zama ya kubuta daga shizuzi ma'ana duk waɗannan sharuɗan sai ya cika su na inganci kubuta daga illa kubuta daga shuzuzi adalatul ruwat dab da makamantan su amma sai ya zama kamar da muka ambata ya zama babu laifi in an samu wani dan kusuri ko takaituwa ta fuskar dabtun Tirmidhi yace ma'arawin mattuhim ya zama kuma riwayan masu riwayan babu ainihin wani mutum wanda aka tuhume shi da ƙarya mattuhim bikadhibin wanda aka tuhuma da ƙarya walam yakun fardan warat ya zama kuma hadisin bai zo ta hanya daya ba shine malam yayin ma zai ki cewa qultu wa qad hasana ba'da man fard ni ko nace to aiko Tirmidhi fa ya hassana wasu hadisai waɗanda suke sun zo mafaridu daka a aikace bai iya lazimtar wannan ka'ida ba kenan kaji ka fara jin irin rikicin ko mutum ya faɗi ka'ida da kanshi kuma in ya zo ya saba mata yawa ya faɗi ka'ida ya ce to kaza amma kuma sai ya zo sai ya kasa lazimta ta game da hadisi hasan zamu zo a darasi na gaba insha Allah mu ji misalai dangane da ire-iren hadisan da Tirmidhi yake hassana su wanda kuma sai a kifa sai su zama mafaridu ne kamar yadda malam Zainuddin Iraki ya marmaza ya ta'liki anan zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum